الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan majalisi. Na karanta littafin Risala wanda ya koma ya zamanto Kitabul Kafi zuwa wani lokaci. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mana albarka a ciki. Darasinmu na yau Kafi shi ne darasi na goma sha biyu. Yau muna 24 ga watan Safar shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 11 ga watan Oktoba shekara 2020 lissafin Bature. Masala ta ƙarshe da muka tsaya a kai a cikin wannan littafin Babul Jami' shine inda malam yake cewa ولا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم أو غيرهن إلا إلى الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوها. ولا يجوز ترداد النظر وفسر وأن درس اليهودي بايا هلتا maimata gani wa idamatuhu da dawwamar da gani limra'atin shabbatin ga mace wadda tana cikin karfinta ba tsohuwa ba min dawil maharim tana daga cikin muharramai ga mai kallo aw ghayrihinna ko ba bata daga cikin muharramai. Mun yi bayanin cewa a cikin wannan ibara ko jumla da mala ya kawo akwai matsaloli guda biyu. Matsala ta farko, kallon mace wadda take ajnabiya, wadda ya halatta ka aure ta, wadda take ba muharrami ne a gare ka ba. To, a takaice, kallo na farko, kallo na bazata, kana tafiya ka daga kai sai ka ga mace, ko kana zaune ka daga kai sai ka ga mace, kana tafiya ka juya sai ka ga mace, duk wannan baka yi niyya ba, baka shirya wa wannan ganin ba, ka wani babu laifi a kanka idan ka ga wadda kanka. To, bayan kallo na farko, bayan ka ganta, sai ka sake kallo karo na biyu ko sama da haka, ta wannan akwai laifi a ciki, game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da wannan. Sannan matsala ta biyu, kallon mace wadda take wato muharrami, ‘yar uwarka, matar babanka, ammarka ko halarka, duk matar da bai halatta ka aure ta ba har abada, muharrami gare ka. To, wani ya halatta ka kalle ta, ka kalli abin da yake bayyana al'adance daga gare ta, abinda al'adance yana bayyana dan sanda kafafuwanta ko tafukanta wasu malami hadda suka kara hadda kai da gashi da sauransu wannan min haisul asl ya halatta ga mace ya halatta gare ka daga matar da take muharrami a gare ka abin da ke al'adance yana bayyana idan suna gida tana filin gida tana aiki a gida galibi wannan yana bayyana to wannan ne muharrami ne ya halatta ka gani to shine sai malaka yake cewa wala yuzu ba halatta tardadun nazari yanzu matsalar da malaka yake kawowa ka kura ido ka sa mata ido kana ta kallo to wannan in dai ajnabiya ce bai halatta babu hukunta akan wannan to in dai muharrami ir uwarka ko khalarka ko matar babanka to shine malaka yake cewa in dai tana cikin karfinta wala yahillu wala yajuzu tardadun nazari wa idamatuhu limra'atin shabbatin min dhawil maharim aw ghayrihim ko ido kace ko halaka ce tunda galibi ya halatta wato ka kalli abinda yana bayyana galibi daga gare ta dan tsinta ko buskanta ko gashinta ko kafafuwanta ta bukanta to ka sa ta gaba kana ta kallanta in shekara 20 ko 25 ka sa ta gaba kana ta kallanta to ma da yake cewa wato bai halatta mutum yayi wannan ba kuma harnami ne gare ka saboda me saboda gudun fitina amma kallo na al'ada ka kalle ta ka kauda kai in bukata ta taso kuna magana da ita ko wani dalili yasa ka kalle ta kana kallon wani guri wannan babu damuwa amma ka sa ta gaba kana ta kallanta baka kawar da kanka to wannan min babu sadd zari'a to malamin yace kada kai wannan saboda gudun fitina an gane to shi ne sakin da ya gabata ba mun tattauna wannan matsala muka yi tambaya kallon mace idan ta bayyanar da gurin da yake bai halatta ka kalla ba daga jikinta haramun ne ka kalle ta babu hukunta akan wannan mace wanda yake ba muharrami gare ka ba ta bayyana dantsanta ko ta bayyana wuyanta da kirjinta kamar da irin rigunan da mata suke sawa yanzu ta sa dan kwali tana tafiya rabin mamanta a fili a bayyane daga wuyanta har zuwa rabin mamanta kirjinta duk a bayyane a waje misali magashinta ma a waje ko rabin gashinta kaga wannan ajnabiya ce gare ka ba muharrami ne gare ka ba bai halatta ka kalli wannan ba babu sabani babu hukunta akan wannan matsalar da muka kawo ita ce idan mace tana cikin hijabinta ta sa niqabinta ta sa khimar dinta kila ta sa jilbab babbar riga ta suturta duk gurin da bai kamata namiji ya gani ba a wannan yanayin shin za ka iya ka sa ta gaba kana kallanta bayan kallo na farko wannan babu sabari kana daga kai ka kalle ta ko ka juya ka ganta wannan babu damuwa amma bayan wannan tunda tana cikin hijabinta za ka iya ci gaba da kallanta domin ko ka kalle ta ba za ka ga abin da bai halatta ka gani ba ko ba gaba shin ya halatta ka ja maimaita kallanta ka dawomar da ganta za a duba idan akwai fitina wanda babu hukunta haramun ne ko tana cikin hijabinta tana cikin niqabinta tana tafiya babu abin da za ka gani daga jikinta wanda ya haramta gare ka to kai ta kallanta haramun ne inda akwai fitina domin abin da abubuwan da za su sa namiji ya fitinu da mace suna da yawa dan mace tana tafiya abubuwan da za ta yi ta ja hankalinka suna da yawa, yanayin tafiyarta ta daga hannunta ko ta juya kanta wani abu dan kadan za ta yi, sai ka ji hankalin namiji ya tashi ta jawo attention naka, hankalinka ya koma kanta. Me ake nufi da fitina ne? Ka sa wani abu a ranka, shine wannan fitinar dama. Ka kalle ta ka sa wani abu a ranka, wanda shine fitina. Kuma zai yi wahala namiji isa mace a gaba yana ta kallon ta wani abu bai shiga ransa ko da kadan ne, wani abu ya shiga ranka ka yi tunanin wani abu, shine fitinan dama. Ba wai ana nufin fitina ka je ka yi mata magana ka sa ta gaba ka kama ta hira, wannan advanced level ne, wannan wani ya yi nisa. An gane? Wani abu ya shiga ranka ka fara tunani kaga ka shiga la ka shiga cikin fitina, to shine aka ce idan akwai fitina to ko da babu abin da za ka kalla daga jikinta, daga cikin guraren da ya haramta ka kalla ka gani, to bai kamata ba, bai halatta da gani ba. An gane? To idan ba fitina ta rufe jikinta gaba daya, ko ka kalle ta sau biyu sau uku ba wata fitina da ba wani tunani da za ka yi, to shine wasu malamai suka ce ko ka kalle ta babu damuwa sau daya sau biyu ko sau uku, tunda ai abin da ake gudu shine fada cikin fitina. Yanzu ku babu fitina, wasu malamai suka ce a hakan ma hanyar tsirare, in ba wata bukata ka kawo da kai ya fi lafiya, ya fi zama lafiya. An gane? Suka ce Allah mudaukakin sarki da yake kullun mu'minu yaghuddu min absarihi, ka fada wa mu'minai su rintse daga ganinsu da idonsu. Kuma wannan aya ta sauka ne zamanin manzon Allah da sahabbai, kuma mata a wancan lokacin suna cikin cikakken hijabinsu idan suna fita, ko ba gaba ne, suna tafiya a Madina suna cikin cikakken hijabinsu. Amma duk da haka Allah ta'ala ya ce wa mu'minai kullul mu'minina yaghuddu min absarihi, rinsa idon nan ya shafi matar da bata sa hijabi ba da matar da ta sa hijabi. An fahimta? To wannan yana daga cikin dalilai da suka kawo ala'i halde, wato hanyar salama ta bi, ba wata bukata ba, to ina ruwanka da ita ne, ko tana cikin hijabinta ka sa ta gaba, ba wata bukata, ba magana kake da ita ba, ba sayayya kake a gurinta ba, ba wata bukata ba, haka kawai kana ta kallonta, me dalili, me za ka samu? Shi yasa ko tana cikin hijabinta to kar ka sa ta gaba kana ta kallonta, ya fi zama lafiya. An gane? To sai ma da yake cewa yaushe ne wato kallon mace karo na biyu ko uku, karo na biyu ko na uku ko sama da haka zai halarta? Yake cewa musamman ka kura mata ido ka dawo mata da gani, yake cewa wala yajuzu, baya halatta targadun nazari, mai mata gani, mai mata kallon mace, wa idamatuhu, da dawamar da ganinta, limra'atin shabatin, ga mace wadda tana cikin karfanta wanda ake sha'awarta, min zawil maharimi, daga cikin mata wadanda suke muharramai ga namiji, aw ghayrihinna, ko wadanda suke ba muharramai ba, illa inda alhajati ilayhi, sai fa idan akwai bukatan ganin inda alhajati ila an-nazari ko ila al-idamati ko ila al-tardadi, sai zaman akwai bukatar ka maimaita ganinta ka kalle ta sama da sau daya sau biyu sau uku, inda alhajati ilayhi, saboda bukata. Misali kana so ka aure ta, kana so me ka aure ta sunna ta bada dama ka kalle ta har ka gamsu da ita ka aure ta kamar da hadisi ne a hadisi yadda kwata hadisin Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada idza khataba ahadukum almar'ata idan ɗayan ku ya nemi mace da aure fa in istata'a idan zai iya an yanzura minha ikalli daga jikinta ma yad'uhu ila nikahiha abinda zai jawo hankalinsa ya aure ta falyaf'al ya aikata to wannan bukata ce ta sa domin idan aka ce ba za a aure mace ba sai an kalle ta ba kaga za su ga cikin damuwa an fahimta wannan bukata ce ko kuma saye da sayarwa ta zo za ta sayi wani ba gurin zai wahala ka sunkuyar da kanka haka baka kallanta nawa nawa ne naira 20 ne ga kudin ga kayan za a ji nika ba zai yi ba ka ce kai ne ustazu saboda zan sai ne ba zai yi ba to idan kudin da ta baka ya zama jabuba ta cuce ka fa an ji an tara matan da suka shigo kasuwa aka ce ka fito da wanda ta cuce ka ya za ka yi kai ban kalle ta ba gane ta ba taya ba zai yi ba akwai bukata ta za ta sayayya wani haja ce tana kallanta tana garinka gurgudan wannan lokacin zan za ku sayayya amma ban da hira kamar da ke mafi yawan yanzu mata suke a kasuwa mai gwanta yi sayayya cikin minti 5 ta yi tafiyarta ta tsaya tana hira da mashago minti 20 tana dariya yana dariya wasu maganganun ma idan gaji hatta tsakaninta da mijinta ba sa yi abin da ya kasuwa suna yi to wannan haramun ta ga nan ma haramun shi cikin kasuwa su kuma matan saboda fitina kuma da manzo Allah yake cewa ban bar wata fitina wadda ta bi cutar da al'umma ta ba kamar mata in suka fahimci kana so ka kama kanka ka kame kanka ba ka son hirar da su sai ce kana da girman kai kai kare na mata kaga sharri sai ce kare na mata ba za a fassara a matsayin kana kiyaye dokan shari'a ba a wannan yare na mata yana da girman kai yare na mata haka sunan ka yare na mata to sun kusan wanda zai sake da su su ta hira ya mai gida ya yaranki ya gidanki kedin na kaza kaza tana murmushi tana dariya wata daga aure wanda ya zama ruwan dare a ofis wuraren aiki a makarantu a kasuwanni to almuhim malam ki cewa inda alhaja idan ya zama akwai buƙatar ka kalle ta ka maimaita ganinta daga cikin buƙata akwai yana neman ta da aure ko ciniki za ka sayi kaya a gurinta ko ita za ta sayi kaya daga gurinka ya halatta a maimaita ganin saboda buƙata sai ma da cewa awi darurati bi shahadati ko saboda larura wajen ba da shaida a kanta ko ka ba da shaida domin ta wani abu ya faru za ka ba da shaida a kanta dole sai idan kana ka kalle ta ka kalle ta ka ga me ya faru ko sun yi rikici da wata ko wani abu ya faru sai ka kalle ta ka gane ta kafin ka je gaban kotu ka ba da shaida ko saboda larurar shaida ya kamata ka kalle ta wa nahwiha da makamacin haka zai misali magani ba da magani likita zai magance mace saboda larura aka rasa matar da za ta warkar da ita kamar yadda yake faruwa a asibitocin kaga ya halatta ya kalle ta an gane to amma wannan kallo saboda bukata ko dan neman auren ko dan ciniki ko dan ba da sheda ko dan magani dole a kayyade gurgudan bukata alhajatu tuqaddaru bi qadariha inde ciniki da za ku yi minti biyar ya isa to bai halaka in miki 20 ba haka nan wajen kallon mace dan ka aure ta to aka kalle ta sau ɗaya sau biyu sau uku ko an yi zama ɗaya sau biyu sau uku ta gamsu da kai ka gamsu da ita shikenan an samu biyan bukata yanzu kuma a ta zuwa ana ta hira wanda ya saba wa shari'a an gane ku yi shekara wani ai zan aure ta ka zo gidansu ku zo na gwada ta hira ku kaɗai ta daga kai sai ita ku yi hira ku yi dariya ku yi mangunin soyayya ta je gurinka ku yi hira ku yi dariya ku yi mangunin soyayya a yi watanni ana haka bai halatta ba ma jaza lil haja yuqaddaru bi qadriha asali ba muharrami ne gare ka ba wata da zaka aure ta ajnabiya ce gare ka ko ba ka bane ba kuma ka aure ta ba aka ci ka kalle ta ne saboda kaga ta yi maka ko ba ta yi maka ba kun yi zama so ɗaya so biyu so uku ka ce ta yi maka ita ma ta ce ta samu daidai da ita yanzu sai a aure in ba za a auren ba sai a jira lokacin da auren aka yi auren a yi abin da za a yi wannan yana da wahala ko eh dama shari'a kenan shi yasa sunna sunnan na kullum muna ɗauka abin da yake mana daɗi ne yanzu a cikin wannan al'amarin akwai bambanci tsakanin ahlus sunna da wanda ke ba ahlus sunna ba akwai to abin da yake san ranmu ne idan aka taba kai wannan fa sunnan manzon Allah ne fa ya ustaz wanda kuma ya mana kai zaka ji ka ta hira da mace an yi magana ma na fa zan aure ta fa zaka aure ta ko amma kai ta watalazzu bi kalamiha watalazzu bi kalamiha kai awa biyu wani mai awa biyu yana hira awa biyu yanzu yake akwai a waya yanzu hiran waya ake yi mutum ya goma gefe tsik yana magana da hankali galibin kai mutum yana magana da hankali tsik to da walakin domin al'adarmu ba mu iya magana da hankali ba muna magana ko a waya muna ɗaga murya amma kaga mutum karfe goma ko karfe tara matashi a gefen hanyar shi yana magana in kana wuce ba ka ji abin da yake bari kamar ba magana yake yi ba to akwai alamar tambaya ce to almuhim abinda aka halatta saboda bukata za a kayyade gurgudan bukata an fahimta haka nan likita idan zai kalli mace saboda zai mata magani idan minti 20 yayi bai halatta ya dauki minti 40 yana hira da ita ba wa a samu wannan ta shiga office dinsa miki damunki kaza da kaza kaza da kaza kamar na taba ganin ki kamar na taba ganin ki to in ka taba ganin sa sai me ka taba ganin ta sai me sai a shiga hira kina wace unguwa da unguwa ka so okay ungo so wane ko ai na san mu kaza kaza waye mijin ki ne a ai na san shi sai a shiga hira wai zai mata magani duk wanda bai halarta ba alhajatu tuqaddaru bi qadariha kuma abin da yasa aka halatta wannan din ka kalle ta saboda ka aure ta kuna ciniki da ita ka kalle ta dan ba da sheda ka kalle ta ko dan warkarwa ka kalle ta suka ce abin da yasa aka haramta kallon mace saboda kallo wasila ce zuwa ga zina sai ka kalle ta ta baka sha'awa sannan za a fara magana wannan wasila ce to shine malamai suka ce ma hurrima tahrima wasila ubiha lil haja ma hurrima tahrima wasilatin ubiha lil haja duk abin da aka haramta shi saboda kasancewar sa shi hanya ce zuwa ga haramun zai kai ka ga wani abin da Allah haramta to idan bukata ta taso za a halatta shi ke ta kallon mace hanya ce da za ta kai ka zuwa ga zina amma ga bukatar aure ta taso sai a halatta gurgudan abin da za a samu biyan bukata an haramta kallon mace amma ga bukatar ciniki ta taso sai a halatta gurgudan yadda za a samu biyan bukata na ciniki an haramta kallon mace saboda zai kai ga zina to amma ga bukatar jinya magani warkarwa ta taso sai a halatta gurgudan yadda za a samu biyan bukata na warkarwa to shine suka ce ma hurrima tahrima wasila ubiha lil haja ibn kayyim yana cewa lamma kana tahrimun nadari tahrimal wasa'il an haramta kallon mace ne saboda kallo wasila hanya ce saboda haka fa yubahu za a halatta kallon mace lil maslahati rajiha saboda maslaha rajiha domin aka ce kallon mace haramun ne ko saboda zaka aure ta ko za a yi ciniki ko saboda warkarwa to za a rukan aure kuma sai ana saki domin ka aure mace baka sanya ciki ba sai ta zo gida ta yaye hijabin ta sai ka kalle ta abun fa ba zai yi ba sai ka sake ta ko kuma ka auro wata kaga cewa bai yi ba sai ka sake ta to maslahar ganin yafi mafsadar da ke ciki to shi yasa za a ce a kayyade gurgudun bukata idan ba a kayyade gurgudun bukata ba za a ji a fada abin da shari'a ta hana duk ko ba gane ba kana su auren mace ka galle ta so biyu an yi zama ɗaya biyu uku hudu ka gamsu da ita ta gamsu an samu biyan bukata ko sai a tsaya idan ba a tsaya ba za a ci gaba da hira ana ta yi wata ran me sai a je me a fada ciki abinda kuma hakan yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa wasu ma sun dake wannan hanyar wasilar zina da ƴaƴan mutane ba zai zo kai tsaye gurin yarinya ya ce ina son ki da lalata ba zai zo gurin ta da sunan ina son in aure ki ka yanzu matan yanzu da yake namiji yana da wahala ka duk wanda ya zo ce yana son ta da aure sai ta yadda ana hira kira ka ni guri kaza araka ni kaza araka ni kaza ai kaza sai yau da gobe abinda ba a so zai zo ya faru dan me dan an tsallake ka'ida ta shari'a aka ce tuqaddaru bi qadariya ba ai wannan ba an wuce wannan din to shari'a musulunci ta ka tsaki babu tsanantawa gaba daya goma za a bude kofa gaba daya ba wannan matsala ce muhimmiya amma aiki da ita a irin kasashen mu a yau sai a hankali amma dole a fada abubuwa da yawa sun zama jiki ana gani ba komai bane kuma a shari'ance dole sai an tsaya an gane to malam ya gama da wannan ya akan matsala mace wadda tana cikin karfinta ba tsohuwa ba wadda idan an ganta za a yi sha'awar ta sai ke cewa innama yubahu an-nadaru ila an-nisa'i al-qawa'id abinda aka halatta kawai an-nadaru gani ko kallo ila an-nisa'i ga mata al-qawa'id tsofaffi shekara 70 da wani abu 80 da wani allati la yarjuna nikahan wadanda ba sa matsammanin wani aure shikenan su ba sa tunanin aure babu wanda zai yana tunanin zai zo ya kalle su ya ce zai yi tunanin auren su ba sha'awarsu to irin wannan ko ka gan su so ɗaya so biyu so uku wannan babu laifi a ciki me dalili akan wannan wadin Allah subhanahu wataala wal qawa'id min an-nisa allati la yarjuna nikaha mata wadanda mata tsofaffi wadanda ba sa tsammanin aure fa laysa alaihim najunah babu wani laifi a kansu an yada'na thiyabahun su ajiye tufafinsu ma'ana su tube tufafinsu wanne tufafi ake nufi jilbab manya manya ruguna bayan an sa riga yar ciki akwai riga da za a sa da zo da dora akai kamar khimar ko hijab irin na Saudiya matan Saudiya da suke sawa su ajiye wannan babu laifi amma da sharadi su ma ghaira ne ghaira mutabarrijatin bizina tsofaffin ma ba tare da sun bayyana adansu ba me za a kalla shi ne kamar tabukanta kafafuwanta kaga abin da ya bayyana na riganta abin da ke bai halatta a gare da cikin mata ƙanana ba amma tsofaffi ya halatta a gani amma su ma ba tare da sun bayyana adansu ba amma Allah ta'ala yake cewa wa an yasta'fifna amma su kame kawunansu su kansu matan ma su rufe jikinsu gaba ɗaya kamar mata ƙanana khairun lahunna ya fi musu alkhairi a gane to shine malamai suka ce wad'u thiyab dalilun ala jawazin nazari kasancewar Allah ya ce ya halatta babu laifi a kansu su ajiye tufafinsu kuma suna mu'amala da mutane wannan ya nuna cewa ya halatta a gansu an gane saboda kuma abinda ake jin tsoro na fadawa zina idan aka kalle su tsofaffi ba za a samu fitina tare da su ba kamar yadda ake samu tare da mata ƙanana in shekarar 70 kam shekarar 70 da wani abu yar shekarar 80 wanda ma zai kalle ta ya yi sha'awar ta ai amma saboda watanen ana samu jifa-jifa to shi yasa Allah ya ce wa an yasta'fifna khairun lahunna amma galibi ne ba za a samu ba an gane shine malamai suka ce wannan takhsisi ne daga barin Allah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim sunin sa idan su gasa kalimata amma banda mata tsofaffi da sharadin idan ba su bayyana da adansu ba su ma idan sun bayyana da adansu na farko bai halatta su yi wannan ba su kansu mata tsofaffin idan su suka yi to kai bai halatta ka kalla ba a gane to shine sai malamin yake cewa wassalamatu min zalika afdalu kubuta daga kallon mata tsofaffi afdalu ya fi alkhairi ba wai aka ce akwai lada ba ne an fahimta in kaya ka ce ba laifi ba ne ko ba haka ba saboda haka hanyar salama wannan din maka da kai domin malamai suke cewa likulli saqitatin laqita likulli saqitatin laqita duk abin da ya fadi a ƙasa in kai ka zo ka kalla ka ce wannan abin bai da amfani ka wuce idan wani ya zo sai me sai ce yana da amfani sai ɗauka duk abin da ya fadi a ƙasa to za a samu daga cikin mutane wanda zai ɗauka to shi ne a nan malamin malikiya suka ce malamin malikiya suka ce idan ya zamana ita tsohuwar wanda zai kalle ta tsoho ne irinta to shi ne suka ce bai halarta ba a gane shi ne likulli saqitatin laqidan inda tsohuwa ce matashi ne zai kalle ta wanda babu matsala don zai yi wahala da matashi don shekara 20 wani abu 30 da wani abu yayin sha'awar mace mai shekara 70 da wani abu shekara 80 amma shi ma tsoho ne dan shekara 70 da wani abu dan shekara 80 ga tsoho ai shekara 80 to ai kafa kafa a gane saboda li kulli saqitati laqita kuma bai shi wannan aya malamai sun yi kokarin su kawo hadisi da ke nuna cewa mace wadda take tsohuwa in bata bayyana da adanta ba aka kalle ta babu laifi hadisin Fatimatu bintu Qais wannan matar da mijinta ya sake ta saki uku ta zama ba'ina ta yadda ba zai yiwu a dawo da ita ba sai manzo Allah ya umurce ta ta iddata a gidan wata mace wata sahabiya ummu shari ko mushrik to bayan manzo Allah ya fada mata wannan sai yace da ita ina gani gidan ummu shurayk ba zai dace da ke ba domin gidanta muhajirun sahabbai na suna zuwa gidan saboda haka ki koma gidan ibnu ummi maktub da shi makaho ne baya gani mu mutane ba sa zuwa gidan sai ki je ki idda a gidan to shine imam ibn abdurbay yake cewa cikin wannan hadisin za a fahimci cewa mace tsohuwa amma ya kawo sharadi أن المرأة المتجلة العجوزة الصالحة وده تيجي صالحة يا حالتا ماذا دي سوو جدنتا سي مغانا ده إيتا إيتا ما تزي جدن متاني جدا جنسو تكي مسو زيارة تغنسو تهيرا دسو فيما يحل ويجمل تيجي أبن دي يا حالتا ينا ده كيو وينفع زي أنباني ولا يضر بزي تربا mahal shayi tunda sahabbai suna zuwa gidan wannan sahabiya ummu shariq ko ummu shurayk suna magana da ita kuma suna ganin ta saboda ita tsohuwa ce an fahimta amma ibnu abdul bari yake cewa ta zama mutum mace saliha domin wannan kaidin yana da muhimmi wasu tsofaffin matan ai su ne tushen fitina ne wasu mata musamman waɗanda suka tsuha a cikin fitina da rashin addini bayan sun girma ma ba sa tuba suna kokarin majawo mutane cikin wannan barna da halaka da suka taso a ciki almuhim a takaice dai wato kallon mace wadda take tsohuwa ce ba tare da ta bayyana adanta ba idan aka ganta ana ba laifi ba ne mana ganin ma ana nufi mana sau ɗaya sau biyu ko sau uku sabanin mace wadda tana cikin ƙarfinta in ka kalle ta sau ɗaya ko shi ki na ka kauda kai amma ita tsohuwar ma wato kar ta bayyana adonta kar ta ajiye rigunanta kar a kalle ta ya fi zama lafiya sai malam yake cewa duk yana magana akan mu'amala tsakanin mace da namiji kuma duk abin da ake so shine wato kawar da sha'awa sa linzami ga mutane ka toshe kafa da za ta kai ga barna wa ala kulli mu'mini wajibi na kan kowane mu'mini namiji wa mu'minatin da kuma mace mu'mina an yaguddu min absarihim su rintse daga ganinsu mana su kauda kai kar su bude ido suna kallon mata wa yahfadhu furujahum kuma su kiyaye barjinsu kar su zina ko kuma kar su bayyana al'aurarsu su suturta al'aurarsu bisa ga wata fassara ورى نسل من القرآن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وانا يكزما سلكك أدريس كما حديثي دراما sun zo akan wannan daga ciki hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai iyyakum wal julus ala turuqat ku daina zama akan tituna majalisa majalisa kuna hira suka ce malana bud inma hiya majalisuna ya rasulullah ya zai ba ai ba makawa sai mun zauna akan titi gurin zaman mu ne natahaddathu fiya mu zauna mu dan hira mu dan huta mu kulli kawunan mu a gidaje zai wahala ya rasulullah sai manzo Allah yace fa idza abaitum illa al majalisa idan kuna gani ba zai yi ba sai kun zauna a majalisa fa a'tu at-tariqa haqqaha sai ku bada haƙƙin titi abinda manzo Allah yake so su daina zama akan titi suka ce ya rasulullah wannan akwai takuruwa akwai wahala mu kulli kawunan mu zo na gidaje mu wannan ba zai yi ba sai manzo Allah yace to in kuna gani ba zai yi ba sai kun zauna akan titi to ga sharadi idan kun cika sharadi ku zauna idan ba ku cika sharadi ba kar ku zauna to me wadannan sharuda menene wadannan al'amura ne hakkokin hanya sai manzo Allah yace ghaddul qalu suka ce wa ma haqqut tariqi menene haƙƙin titi sai manzo Allah yace ghaddul basar rinse ido kuna zaune a majalisa idan kun ga mace sai ku ga da kai mata za su wuce sai ku su koyi da ku sun koyi da kai sun ta waje nan sai ku yi haka sun ta waje nan sai ku yi haka sun tsaya gaban ku sai ku yi haka ghaddul basar ba wai ku zauna a majalisa ba kun hango mace daga can kun fara gananta kuna ganta kuna gananta har ta zo a gaba kuna gani har ta wuce kuna binta da gani har ta buya yanzu ba haka ake a majalisu ba wace majalisa ce yau misali a Maiduguri da suna zaune in mace ta taho za su kauda kai ba za a rasa ba za a ce babu ba da wannan ai ba a yi generalization ta'mim sai dai ka ce yana da wahala wani ma zai zuna a majalisa don wannan nan ba don kowa ba ɗaya da kallon matan mutane aikin su kenan kawai to shine manzo Allah ya ce haƙƙi na farko ku rinse ido kar ku saki ido wa kaful adha kar ku yadda ku cutar da mutane tsare cutarwa wa raddu salam kuna zaune wani ya zo muku sallama ku mai da sallama wa amru bil ma'ruf ku yi umurin ji aikin alkhairi wa nahyin anil munkar ku hana mutane aikata abin ki wannan shine sharadin dokoki na zaman majalisa ba hana ka zaman majalisa ba to amma ga dokoki dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye sai ya zauna wanda ba zai iya kiyaye ba sai ya kulle kansa ya zauna gidansa mahallu shahid ghaddul basar rinse ido an gane a cikin aya Allah ya ce قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الله يغواتك لنسى إدو أكن كيا يبرج ما لم يسك شيء ومن غني شيء كي جاو من دو وجبر نتحن ين غني ذا سام بسي كا غني ذا كي شعوا إذا بك غني بها شعوا ما ذا إسكا ذا كي شعوا سي كا غني to shi zaka ce matakin farko na kaucewa zina shine me tsare ido shine matakin farko na kaucewa zina matakar kana sakin idonka to ko baka fara cikin zina ba zaka zauna cikin damuwa kada ka kalli abubuwan da za su tayar maka da hankali baka fara cikin zinan ba amma zaka shiga cikin damuwa to shi yasa Allah ta'ala yace alinsa ido kafin in ce a kiyaye farji to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah ya wajabtawa dan Adam rabansa na zina kuma dole sai ya fada a ciki adraka dalika la mahala kowa akwai rabansa da aka rubuta masa na zina ta wuce fuska to shine manzo Allah yake cewa fa zinan la'ainin nazar ko baka yi zina da gabanka ba to zai wahala baka yi zina da idonka ba ka fito daga gidanka ka je kasuwa ko office ka juya ka juya da yamma ka dawo gidanka a ce baka kalli mata ba in sai dai ka zama wali to wazinan lisan harshe mai nazila ku gaisa da wata mace ya kina lafiya lafiya yayi ko yara lafiya kaza kaza ya riyojin naga kin fito tsap to kin fito tsap din nan me ya kawo me alakanka da ita ta fito tsap tsap ba to fito tsap tsap ba ina ruwanka kaga wannan shi ma me zinan lisan ka ji dadi da fadin wannan ita ma me ta ji dadi da fadin wannan an samu zina zinan lisan وزن اللسان المنطق مش الزنا هل شيء جيني مجال والنفس تتمنى وتشتهي تو أن أسا مجانا وأسا ما أني مجانا كلا يزو ري سيت شعوة تابك مدمشي تا توسا سمريا سيزوج يا تموزا والفرج يصدق ذلك كله او يكذب اذا ابو ليلى شيء ne kaje ka gaskata wannan ka aikata zinan ka tabbatar da shi ko ka kare kanka ba za ka yi zinan ba amma zinan ido ka an samu zinan harshe kam an samu saura babban rai kuma ta yi sha'awa an samu abuwa guda uku zinan zinan ido zinan harshe zuciya ta yi sha'awa amma an samu abuwa guda uku yanzu abin da ya rike shine ne abu na hudu a ji a fada shi abin da Allah ya haramta ko kuma idan Allah ya tsare ka ka tsare kanka amma duk ta yana za fara da ganin za fara to shi yasa wani yake cewa nazratun fabtisamatun nazratun fabtisamatun fasalamu ka kalle ta kai murmushi kai sallama فكلام فموعد فاللقاء ما اسامو مرمشي ابارا magana asa lokaci sai aje a hadu wajafadan fadan Allah subhanahu wa ta'ala ya guddu min absari usma alim suka ce min din lil tabi'i sirin sai usma alim suka ce min lil tabi'i wasu suka ce za'ida wasu suka ce bayaniya bisa ga malaman da suka ce min lil tabi'i ma'ana ba dukkan gani ne aka haramta maka ba matarka ya halitta ne su rintse daga ganin matarka ya halitta ka ganta muharramanka mata iyaye da ƴan uwa ya halitta ka gansu sannan matar da zaka aure ta saboda bukata ya halitta ne ka ganta wanda zaka yi sayayya a gurinta ko zaka yi sayayya a gurinka ya halitta ka ganta saboda bukata ko don magani ya halatta ka ganta to shine min suka da littafi ko suma da wani sha'ir wani magana yake cewa kullu alhawadithi mabdaha min an-nazari wa mu'dhamu an-nar min mustasghari ash-sharr duk matsalolin zina daga gani za a fara kamar da yake duk wata wuta wadda tana ci wadda ta girma daga ƴan kananan tartsatsi za fara amma ta zo me ta girma kam nazratin fa'alat fi qalbi fa'iliha fi ila sihami bila qausin wala watri yace saboda ido mutum ya kamu da cuta a cikin zuciyarsa ka ce kamar an harbi zuciyarsa da kibiya amma ba tare da kibiya ba daga wata isake kallanta isaki kallanta Allah ya jarrabe ta jarrabe shi da ita ya koma gida cikin dare ya kasa bacci ya rufe ido sai kita yake kallo, in ya rufe ido kuma sai kita yake kallo, in tunanin yana kanta kaga ya harbu. Me ya kawo wannan? Ganin ido. Wal mar'u ma dama za aini yuqallibuha fi a'yun al'in mawqufun 'ala al-khatar. Matakar mutum yana da ido kuma yana ta kallon idan mata, yana ta kallon mata, to yana cikin hatsari. Yasurru nadhirahu ma darra khatirahu. Yake in ya kalli mace yaga kyawunta sai ya farin ciki, amma kuma wannan farin cikin zai cutar da zuciyarsa da kwakwalwarsa. Domin ka ganta ta fara tunani ta yaya zan same ta, ima ta hanyar aure ko kuma ta hanyar zina, kuma kana ganin wani ta fi ƙarfinka, kuma ka harbu da ita, babu hanyar isa gare ta. Kaga ka galle ta ka yi farin ciki, amma kuma me wannan farin cikin me ya kawo ya cutar da kai? To rinsa idan nan babu abin da ya kai shi. To shine wani ke cewa ra'aita alladhi la kullahu anta qadirun alayhi wa la an ba'dhi anta sabirun. Ka kalle ta ka yi sha'awanta kuma baka isa ka mallake ta gaba ɗaya ka aure ta ba, kuka isa gare ta ba, ta fi ƙarfinka, amma kuma ba za ka yi haƙuri ka rabu da tunaninta ba. Kullum kana tunaninta amma kuma baka isa gare ta ba, ba hanyar isa gare ta, kana cikin me kenan? Damuwa da matsala. Rinsa ido bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne, kuma ka yi wannan saboda Allah za ka samu lada, kuma za ka samu hutun zuci, zuciyarka za ta huta ta samu haske, za ka rabu da wato matsalolin sha'awa, kuma imaninka ya karu. To duk waɗannan abubuwa mutum ya iya iyawarsa ya kamanta, saboda irin yanayin rayuwa da muke a yau, tabbaka waɗannan al'amura suna da me? Suna da wahala. Fattakullaha mustata'atun. Abu na farko kai niyyar aiki da abin da Allah ya ce. Kada ka ce tun farko ina abin da malam yake faɗan nan, ko shi kansa malam din yana yi. Yanayin rayuwar malamai suna bada wannan, da can akwai daulolin musulunci, da dokar Allah ake aiki, kowa yana kiyaye dokar Allah. Tun daga lokacin zuwan turawa mulkin mallaka suka tarbiyyantar da musulmi a kan al'adunsu, cuɗanya tsakanin namiji da mace, ba dole mace sai ta suturta jikinta ba, cuɗanya tsakanin namiji da mace ba wani abu ba. Har mutum yana jin ya shiga mota ya haɗa kafada da mace, ya haɗa cinya da mace, ya zauna suna ta hira kamar ƴan uwarsa ko kamar mahaifiyarsa. Nafifa ya ɗasu tana ciki ya shigo, ko yana ciki ta shigo, kike nan ta an fara hira. Kafada na gogayya da kafada, cinya na gogayya da cinya, ba komai. Har magana kokarin wani sa'ilin za ka ɗan jikinka matar sai ta kalle ka haka, abin da aka ɗauka ka raina ta. Karina wanda shi ne sunan wato al'adu ne na turawa suka shigo mana. To shi hasa in kana karanta hadisan manzon Allah da littattafai na malamai, za ka zo ka tabbata akan rayuwarmu, sai ka ga cewa akwai aiki a makarantunmu, a kasuwanninmu, a gidajenmu na aure, ma gidajen haya, gidajen haya an gaji irin rayuwar da ake mata. Matsaloli ne suna nan da yawa. Wani abin talauci ne yake kawo, ba yadda ka iya. Talauci ne, ba yadda ka iya wani abu. Wani abu kuma rashin imani ne, wani abu kuma jahilci ne, suna nan da yawa. Amma tun da haka Allah ya ce dole a bayyana kuma mutane kowa ya sa aniya yi abin da zai iya ka san kake aniyarka ka sa rai ka sa ranka cewa za ka yi aiki da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce kuma idan ya fi karfinka sai ne ka nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala ka wanda ka dauki hanyar tsira amma damuwar mutum ya ce ina wannan ba zai yi ba ma'ana za ka dawwama akan abin da Allah ya haramta ka wani hatsari ne kamar kana ja da Allah ne kamar kana ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai niyya kai abin da za ka iya abin da kuma ya fi karfinka ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah sa mu dace Allah tsare mana imaninmu Allah ba mu ikon aiki da abin da Ahmadu kuke sarki ya faɗa da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya wanzar mana da zaman lafiya wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك